sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 26 ga watan Afrilu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar gwamman mutane ne suka rasa rayukansu sakamakon wani rikici tsakanin makiyaya da manoma a wasu kananan hukumomin jihar Filato, yayin da kwamishinan 'yan sandan jihar ya tabbatar wa al'umma cewa rundunar ta tanadi wasu hanyoyi da suka dace danganin an hukunta waɗanda ke da alhaki. Yayin da 'yan ƙasashen duniya ke ci gaba da ƙoƙarin kwashe al'ummominsu daga Sudan bayan ɓarkewar rikici a ƙasar, muna tafi da tattaunawa da masanin ilimin harkokin hulɗar ƙasa da ƙasa a kan rikicin na Sudan. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da rahoto na musamman. Muna kuma tafe da labaran wasanni, to amma kafin nan ga Murtala Faruk Sanyinna da labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan daren da kuma fatan an wato wani lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kiran da a dakatar da yakin da ke aukuwa tsakanin manyan janar-janar biyu na Sudan da ba sa ga maciji da juna nan take. Kane ya yi gargadin cewa wajibi ne a kiyaye kada ya koma cikakken yaki na tsawon lokaci. Guterres ya faɗa a wani taron Majalisar Tsaro da aka kira domin tattauna matsalar a jiya Talata cewa wajibi ne a kawo ƙarshen wannan rikici, amma ba a fagen daga ba kuma ba da gawawwakin mutanen Sudan ba. Ya ce wajibi ne ɓangarorin su mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta ta sa'o'i 72 da Amurka ta jagoranta, wacce ta soma a daren ranar Litinin. Rundunar sojin Sudan ta Janar Abdul Fattah Burhan da rundunar tsaro ta RSF a ƙarƙashin jagorancin Janar Muhammad Hamdan Dagalo duk sun fito ƙarara suka yi alƙawarin tsagaita buɗe wuta. A yau Laraba kuma Amurka ta ce wani ba Amurke na biyu ya mutu a Sudan ɗin. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya yi wata doguwar tattaunawa mai amfani ta wayar tarho da shugaban China Xi Jinping a yau Laraba, inda shugabannin biyu suka cimma matsayar aikewa da jakadu zuwa Beijing da Kyiv a wani abin da ake sa ran yunkurin farko ne na gudanar da tattaunawar zaman lafiya domin kawo ƙarshen yakin Rasha da Ukraine. A wani sharhi da ya yi a shafin Twitter, Zelensky bai ba da cikakken bayani kan tattaunawar ta kusan sa'a guda ba da ya yi da shi, wanda shi ne mu'amala ta farko da aka sanya taɓa yi da shugaban na China tun sa'ar da Rasha ta soma mamayarta watanni 14 da suka gabata. Zelensky ya ce, na yi amanar cewa wannan kiran waya da kuma naɗa jakadan Ukraine zuwa China zai samar da wani ƙarfafan tubalin ci gaban hulɗa tsakaninmu. Kafar yaɗa labaran China ta ruwaito cewa shi ya yi kira ga Zelensky da ya amince da matakin sasantawa tsakanin Rasha da Ukraine. Yana mai gargaɗin cewa babu zakara a yaƙin makaman nukiliya. Zelensky ya yi tananta cewa gwamnatinsa ba za ta shiga duk wata tattaunawar sulhu ba har sai Moscow ta janye dakarunta a dukkan sassan ƙasar Ukraine. Koriya ta Kudu ta amince da cewa ba za ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya ba domin samun muhimmin matsayin yanke shawara a cikin shirin Amurka na gaggawa, wato a yayin harin nukiliya na Koriya ta Arewa. Amurka da Koriya ta Kudu na shirin sanar da yarjejeniyar a yau Laraba a daidai lokacin da shugaba Joe Biden zai karbi bakuncin takwaransa na Koriya ta Kudu Yoon Suk Yeol a fadar White House a wata ziyarar aiki domin murnar cika shekaru 70 da kulla hulɗatayya tsakanin ƙasashen biyu da kuma tattaunawa kan dangantaka tsakaninsu ta nan gaba. Yarjejeniyar Washington sakamako ne na jerin matakai da aka yi shawarwari da aka cimma na tsawon watanni, aka kuma tsara su don sake jaddada kyakkyawan ƙudurin Amurka ga Jamhuriyar Koriya, in ji wani babban jami'in gwamnati a yayin wani taron manema labarai jiya Talata a ƙarƙashin yarjejeniyar. Jami'in ya ce Seoul za ta ci gaba da kiyaye matsayinta wanda ba na nukiliya ba, kuma za ta ci gaba da bin dukkan sharuɗan matsayinta na yarjejeniyar hana yaɗuwar makaman nukiliya. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya lashe amansa kan kalaman da ya furta a jiya Talata na cewa kasar za ta fice daga kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa wadda ta bada sammacin kama shugaban Russia Vladimir Putin. Da yammacin jiya Talata ne ofishin shugaban kasar ya sake lale dangane da kalaman na Ramaphosa tare da bayyana cewa ya yi tuntuɓe harshe ne. Ramaphosa ya ce jam'iyyar ANC mai mulkin kasar za ta janye daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya. Kalaman nashi sun haifar da cece-kuce a yayin da shugaban Russia Vladimir Putin da kotun ta ICC ke nema bisa zargin aikata laifukan yaƙi ya sami gayyatar halartar babban taron watan Agusta a kasar ta Afirka ta Kudu. A ƙarshe kuma kotun kolin India ta ba da umarni ga 'yan sandan Delhi da su gaggauta gurfanar da dan majalisar dokoki kuma shugaban hukumar wasan dambe ta kasar Brij Bhushan Sharan Singh wanda ake zargi da yin lalata da mata 'yan dambe da yawa na India. Umarnin kotun na jiya Talata ya biyo ne kwanaki biyu bayan manyan 'yan damben India sun soma wani zaman dirshan na zanga-zanga a babban birnin kasar inda suke neman a kama Singh ba tare da wani jinkiri ba. Babban mai shari'a DY Chandrachud ya bayyana cewa zarge-zargen da 'yan damben suke yi suna da muhimmanci kuma suna buƙatar kulawar wannan kotu. To sai dai Singh ya ce zarge-zargen da ake masa ba su da tushe balle makama. Yana mai bayyana su a matsayin ƙullalliya kawai domin fitar da shi daga majalisar dokoki.
Murtala Faruk sanyin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Gwamman mutane ne suka rasa rayukansu a wasu rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma a wasu kananan hukumomin jihar Filato. Timfiye da mako guda kenan fitintunu ke ta kunno kai a kananan hukumomin wanda ya sanadiyar rasa rayuka da bacewar dabbobi da kone-konen gidaje. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji da karin bayani.
Gwamman mutane ne suka rasa ransu a wasu rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma a wasu kananan hukumomin jihar Filato. Tun fiye da mako guda kenan fitintunu ke ta kunno kai a kananan hukumomin Mangu, Barkin Ladi, Bokkos da Riyom da ya yi sanadin rasa rayukan mutane, batan dabbobi da kone-konen gidaje. Shugaban kungiyar matasan kabilar Birom, Barista Solomon Daliop, ya ce ko a jiya an kashe mutane shida a ƙauyen Farin Lamba.
Daga ranar sati har zuwa yau kashe-kashe da ake yi, an jaye ma mutane barna a gonakinsu a can wurin. An kama shanakai, sojoji sun zo suka sake ma Fulani shanakan, ba su ce a biya mu wanda aka yi mishi barna ba. An sake arrestin mutum biyu da aka yi musu barna sun tafi da su waye cewa an samu gawan yaron Fulani. Nawa daga wurin an je an kashe mutane guda hudu a can haifan. An sake ambushin mutane a tsanyen bacci, an ji ma mutane biyu rauni. Wannan bai kare ba, an zo an shiga wurin kam an kashe mutum ɗaya, an sake kashe ɗaya a hanyar za shi kwi. Mun samu gawakin mutane shida. Ranar Lahadi a dare a fitowa ranar yau, an ji an kashe mutane shida a can Farin Lamba.
To yanzu da muke magana da kai, akwai bayanan da ke cewa mata sun fito kan hanya, wayansu ma na ce sun tare mutane har an sake kashe matafiya. Ina gaskiya haka tunda dai ka zaga?
Babu ƙarya, duk wani da ya ce an kashe matafiya, ƙarya ya yi. Mata suna demonstration nuna rashin farin ciki da abin da ya faru. Kukanmu ga gwamnati da cewa jama'an tsaro STF ko Operation Favourable sun nuna da cewa ba za su iya ba. Saboda haka a ciro su a kama na mobile police.
Shi ma shugaban kungiyar Miyati Allah a jihar Filato Alhaji Nura Muhammad ya ce ba su ji daɗin abin da ke faruwa ba.
Ina Allah wadare da abin da yake faruwa a jihar Filato. Wayannan abubuwa kamar makonni biyu da suka wuce muna ta fahimtar wasu abubuwa miyagu suna tasowa a gurare daban-daban a wayannan ƙananan hukumomi. Koma waye ya kawo su? Kuma ina kiran jami'an tsaro mu tashi a tsaye. Abin da ya faru a Mangu na kashe-kashe da lalata dukiyoyi da yawan gaske musamman a Boy wanda da bayan wannan an dauki garoki daya biyu daya biyu musamman a haifan kwi wurin ita marabayan farin lamba duka an dauki garokin Fulani amma dai muna ta cewa su yi hakuri su wanda ko jiya ma a kauyen Tukur an kwace shanun Fulani wanda har yanzu ban samu adadin shanun amma dai garkin gaba daya so irin wayannan suna haifar da miyagun abubuwa musamman a gurare daban-daban a kasar nan
manoma suna tsorafin cewa makiyaya na sa dabbobin na a cikin gonaki shi yasa yake zama da tashin hankali
shekara 2000 da suka wuce sani yana shiga gona ta yi banna amma akwai hanya da muke daidaita mu mun sani su sun sani amma ba a dau doka a hannu ba a kashe mai kiwon sai a ce ana son zaman lafiya wannan ba daidai bane
kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjang ya buƙaci al'umma su kai zuciya nesa
abin da yake faruwa mu ma ya daura mana kai a gwamnatance kosam mu ga gwamnatin tana karewa sai wannan abubuwa suke faruwa
kun samu adadin mutanen da aka kashe a cikin yan kwanakin nan
ni kullum batu adadi bana yin shi domin ko da dabba ne aka kashe ba mu jin dadi balle mutum kuma abin da ya faru a kwanan nan a farin lamba yau da har ya zama mutane sun tare hanya an riga an sha kansa yanzu hanya bude take babu shine muna jan kunnen al'umma shi mai girma gwamna ya tura jami'an tsaro ya ba su umurni duk wanda yake da hannu a irin wannan tashina a kamo shi a gurfanar da shi gaban shari'a domin a samu a yi maganin wannan abu
a halin da ake ciki dai kwamishinan yan sandan jihar Plateau Bartholomew Onyeka a yau ya ziyarci al'ummar farin lamba tare da kwamandan hukumar tsaron farin kaya ta civil defense domin jajantawa al'ummar yankin kan kashe-kashen da aka yi a yankin Kwamishinan yan sandan ya kuma tabbatar wa al'ummar cewa rundunar ta yi tanadin duk wasu hanyoyin da suka dace domin ganin an hukunta waɗanda suka aikata wannan aika-aikar ya kuma buƙaci jama'a da su yi haƙuri su guji ɗaukar doka a hannunsu su buɗe hanya su ba da damar zirga-zirgar ababen hawa domin gwamnatin jihar da rundunar yan sanda suna yin duk mai yiwuwa domin ganin an yi adalci al'ummar sun kuma yaba da ƙoƙarin rundunar tare da yin alƙawarin kwantar da hankula Zainab Babaji Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, yayin da bangarorin da ke rikici da juna a ƙasar Sudan suka amince da tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 72, masana harkokin ƙasa da ƙasa da al'amuran diplomasiya na ci gaba da fashin baki dangane da yadda rikicin na Sudan ya ɗauki wani sabon salo mai ɗauke da ɗumbin ƙalubale. A tattaunawa da wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari, Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin ilimin harkokin hulɗar ƙasa da ƙasa da ke koyarwa a Jami'ar Bayero ta Kano, ya yi ƙarin bayani a kan wannan rikici da yadda yake shafan ƙasashe.
Farfesa, wasu suna tsoron canza bukatu na ƙetare sai shigo musamman Rasha da Amerika. Karfa a ce waccan takaddama ta su musamman ta Ukraine din nan ta yi harshe ta zo kuma a yada ta ko kuma ta shafi harkar Sudan din nan tunda ka ce zancen wancan Red Sea din nan yana ciki.
Eh gaskiya wannan ai yana cikin abin da ake ganin cewa rigingimun na Ukraine da Russia sun kara haifar da wannan rigingimu na Sudan ko ba su suka haifar ba sun ta'azzara shi wanda dama akwai rigingimun tun da aka yi juyin mulki na 2019 har yanzu to amma yanzu abin da ya ƙara zafafa su shine waccan rigima ta Russia da Ukraine wanda kuma da America bangare daya dama kuma tun da aka yi wannan kaga a cikin gurin akwai wa'anda ake kira yan hudu wanda su suke da tascewa a cikin Sudan wato akwai ita America da Ingila da UAE ita ce United Arab Emirates sannan da Saudi Arabia da su suke ta shiga da fice a wajen rigingimin yanda za a yi kowane bangare suna da nasan to yanzu kuma ɓallowa shigowar hancin Russia a ciki kaga zai ƙara damu lamarin ya kuma fita fiye da yadda ake tsoro.
Wani zai ce wai ma me ya kawo zancen su Rasha din su zo ne wurin gwamnatin da watakila dama take ya ce ma'ana dama akwai zuwa suka yi su tafi za a tsara zaɓuka ne a miƙa mulki ga hannun farko na.
To akwai abin da ya kawo ta na farko dai ga wannan rigingimu na Rasha da Ukraine wanda kaga kowanne a cikin manyan kasashen nan za a mai ana so suna so su mai da mu baya ga lokacin da ake yakin cece kuce idan wata kasa a cikin su kamar America ta dau wani bangare Russia za ta dau wani wanda ake cewa yakin cece kuce kaga wanne yana ciki sannan kuma abu na biyu shine cewa idan ka duba abin da ake cewa kahon Africa wato Horn of Africa a nan gurin kaga ita America tuni tana da sansanin soja ita kuma Russia yanzu tana ganin ga dama ce ita ma ta zo ta yi nata a gurin na sansanin don haka har yanzu ana so a koma da siyasar kasa da kasa siyasar duniya ta wacce wacce aka wuce ta tun 1960 zuwa da 90 shekaru 30 dinnan da aka tafamar da yakin ya cacar baki tsakanin bangarancin yammacin Turai da gabashin Turai.
Farfesa Kamilu Sani Fage kenan a tattaunawar su da Mahmud Ibrahim Kwari. Gashirinmu na gaba.
A yanzu haka dai matsalar rashin tsaro a sakamakon yadda 'yan bindiga suka addabi wasu yankuna na yankin arewacin Najeriya na ci gaba da kawo koma baya ta fannin kula da lafiyar jama'a a yankunan karkara. Bayanai dai sun nuna cewa a yanzu haka akwai kananan asibitoci a yankunan karkara da hukumomi suka tabbatar da rufe su a sakamakon matsalar 'yan bindiga. Da suka addabi yankuna daban-daban na arewacin Najeriya. Jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da matsalar 'yan fashin dajin ta yi kamari da ya sa alatilas irin waɗannan ƙananan asibitoci na yankunan karkarar suka daina aiki. Ƙananan hukumomin Rafi Mariga da Mashururu har da Muya da wani yanki na ƙananan hukumomin Rijau da Kwantagora duk a jihar Niger. A yanzu haka akwai garuruwa da dama da babu irin waɗannan ƙananan asibitoci. Malam Umaru Sarkin Aski Shadaɗi da ke zaune a ƙaramar hukumar Mariga ya ce duk da yake suna cikin bukukuwa na ƙaramar sallah amma suna cikin wani yanayi na zulumi akan yadda 'yan bindigar suka tarwatsa kusan komai na jin daɗin rayuwarsu.
A gaskiya kana asibitoci gaskiya yanzu babu su sai dai abubuwa samu kaman bangaren asibiti ne a ɗauko mutum daga Shadaɗi ko daga Bangi a yi da shi Kwantagora wanda yake ma wani sa'i ma kafin aka yi Kwantagora mutum ma ya tashi aiki ya mutu.
Yanzu me kuke so to a yi kan wannan matsaloli da suka addabi wannan?
To abubuwan da muke son a yi har yanzu dai gwamnati ta tashi tsaye ta taimaka ma talakawa ta tura musu jami'an tsaro a tabbatar da cewa wurin nan an samu zaman lafiya. Kamar yadda gwamnati ta ɗauka kwanakin baya aka ɗauki sojoji aka kai can daji can hanyar nan da barayin nan ke bi in dai har za a kai ma'aikata a wannan hanyar su tsare.
Alhaji Aliyu Abdullahi Gunna Barwan Gunna mazaunin garin Yakila ne da ke cikin ƙaramar hukumar Rafi ya ce a yanzu haka yana da yara 15 da ke hannun 'yan fashin dajin suna garkuwa da su. Gama dai abin da yake cewa
to ayin dai sallah lahiya mu iyayen yara da al'umman ƙasan kagarga baki ɗaya ma ba Yakila ba gaskiya hankalinmu ya koma a wurin yaran nan namu da aka ɗauki don gaskiya yaran nan suna cikin wani hali don mun yi magana da su a wayansu na barayen sun da yaran kuka suke yi damuwa ya dame su kwarai-kwarai.
Yaran guda nawa nake cewa?
Yaran akwai mata guda 10 akwai maza guda 5.
Amma can yankunan karkara babu irin ƙananan wasu?
Akwai ƙananan asibiti wanda yake ma dole ma sun tashi saboda wayannan barayi musamman Fangugari saboda matsalan wayannan mutane gaskiya malaman asibiti dole su kan taso.
An rufe ƙananan wasu?
Don an rufe su saboda wayannan matsalan kidnappers din nan.
Ci kuwa wannan ya taɓa kasancewa a hannun masu garkuwa da jama'ar ga bayanin da ya yi musamman a lokacin da ya kasance a hannun 'yan fashin dajin.
Na Baramasi Umar wanda ake kira da da'awa unguwar mayanka Kwantagora.
Ka taɓa shiga hannun waɗannan mutane a ina ne wannan abu ya same ka?
Wannan abun ya same ni ne a hanyata ta Kwantagora zuwa Zangeru amma ya faru a Yakila. wani kauye wanda ake kira Yakela Modan aka sauko.
Ya kai ga an biya kudin fansa ne?
Eh, an biya kudin fansa naira miliyan 1,500 aka biya kudin fansa na.
Da sauran yan uwanka da suna can.
Yan uwana kusan mutum 23 suna can hannun waɗannan bayan Allah din waɗanda ake kira yan kidnapping.
Amma kamar rashin lafiya ta kama ku, akwai magani da suke bada?
Eh, gaskiya mafi yawan su suka idan yan uwa waɗanda suka kamo mu din saboda shi mai gidan bai ma zuwa ya ziyarce mu, idan ya zo, idan kaga ya zo, ya zo an kawo kuɗin fansan wani ne, in ya zo ya kira yaran da ke gadin mu zai kira sunan wanda aka biya kuɗin fansan sa a hito da shi a dauke shi a mashin a kai shi doka, idan aka kai shi doka sai ya hau mashin ya zo nan birnin Gwari. Sai dai waɗanda suka kamo, in Allah haɗa jinin ka da wani daga cikin waɗanda suka ɗauko ka lokacin ko kuma tahiya, in ya zo ya gaishe ku za ka yi mashi complain ga abin da ke damun ka, sai ya ce to babu matsala, idan ya shiga cikin gari insha Allah rabbi zai riko maka magani. Kuma sukan yi wannan kokarin, in aka riko maka to kuma alkinya al'umman mutum ɗaya zai yi magana, amma an kawo magani ɗin dan uwa da kake tare da su suna da bukata sai a rarraba, to sai ga kowa ya dan amfana.
Gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da rufe wasu kananan asibitocin na yankunan karkara. Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Muhammad Mako Sidi ya ce rufe kananan asibitocin ya zama tilas, domin kuwa har da ma'aikatansu sun rasa rayukansu.
Kaga da wayannan mutane suka da bin wato yan bindiga, dole amma mun rasa wasu ma'aikatanmu an kashe su, so kaga sun ji tsoro sun ba wajajen nan, so mun hito da wasu matakai na yanda wuraren nan wajen kiwon lafiya za a dinga aiki a wajajen. Amma ka san da yake maganan tsaro ne, ba za mu gayyace shi ba, amma ba haka ba, mun tura mutanenmu a wasu matakai da muka ɗauka. Idan ka tuna an shiga ma asibitin ma Gulu, so kaga dole ma'aikata za su ji tsoro.
Kuna da adadin kananan asibitoci da kuka rufe saboda matsalar tsaro?
Gaskiya muna da adadin su a musamman a karamin hukumar Mariga, Sharafi, Shiroro, Shoyin Rejo ba rufe su hakana ba, amma ba a iya yin aiki na full time. Yes, hakana. Yes, amma kaga musamman wayannan local government guda uku din nan gaskiya wasu wuraren gaskiya mun rufe su.
Kamar akwai adadin su koko babu dai, ko ku gama tantancewa?
A ba mu tantance su da kaba da
tuni dai. Masalautar Kwantagora da ita ma take fama da irin wannan matsala, ta ce tana dab da kafa wani kwamitin kula da lamuran tsaro a masarautar. Gama dai abinda mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Muhammadu Barauma Azinabiu ke cewa a lokacin da yake kaddamar da wasu kwamitocin ci gaban masarautar.
Kwamiti na security ba abu bane da za a ɗaukowa na kaza a ɗaukowa na kaza a ɗaukowa na kaza, dole sai an tantance wanda ke shi chairman na board of trustee da sauran wanda ya kamata suna nan suna bakin kokarin su, domin a samu mutane masu gaskiya da adalci da rukun amana, sannan a kafa wannan kwamitin kuma a zo a kaddamar da su.
Kwamishinan lafiyar Dr. Muhammad Mako Sidi ya ce samar da irin waɗannan kwamitoci da masarautu ke yi zai taimaka matuƙa wajen shawo kan irin waɗannan matsaloli.
Zai taimaka kwarai kwarai, domin idan ka duba yan bindigan ga ba sa shiga wuri sai in suna da bayanin wurin, su ake ba da bayanin wurin yan wajen. So kaga idan mu da kanmu muka dauki tsaron a hannunmu cewa mu ma za mu baiwa kanmu tsaro, ba aikin gwamnati kawai da ba, so kaga dole za mu samu mafita, musamman kuma wa'innan da ma ake zakulo suke zama informal, dole su ma za su ji tsoro cewa yes, akwai wanda yake lura da abin da ke faruwa.
Fata dai ingantuwar lamuran tsaron da zai maido da irin waɗannan asibitoci masu matuƙar tasiri ga mazauna yankunan karkara. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla, yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Wani kocin ɗin ƙasar Ghana Steven Tonado Appiah ya shugabanci tawagar 'yan wasan Philippines zuwa matsayi na uku a gasar zakaru na BPIIAA. Wannan shine aikin koyarwa da wasa na ƙasa na farko da Appiah ya yi, kuma tsohon ɗan wasan gaba na Manila Diga Football Club ya yi farin ciki matuƙa gaya da irin rawar da 'yan wasan sun kataka. Philippines ta doke Brunei da cin shi da uku a wasan samar da wadda yayi na uku, inda MJ Libra ya zira kwallaye biyar, Maclino Lass ya kara na shida. Duk da cewar ta yi rashin kwararrun 'yan wasanta irin su Benvenido Maranon, Philippines ta yi fintin kawo a wasan, ta yi wa wasan kuma kwalliya da jerin kwallaye. Appiah ya jinjina wa 'yan wasansa, yana faɗan cewar yana fariya da su tare da yin godiyar samun damar koyi da kungiyar wasan kasa. Nagode da wannan babban damar koyar da kungiyar wasan kasa Philippines, inji Tonado Appiah, wadda babban yunkuri ne zuwa ga ainihin buri na. Wata kungiyar wasan kwallo daga kasar Ghana kwanan baya ta shiga gasar Ramadan Walking Football Cup wadda aka yi a Jazira Academy cikin Qatar. Shugaban kungiyar kwallon tafiya na Qatar Farhan Al-Sayed ya shirya lolo ya dauki nauyin wasan da tare na unguwanni na 'yan kakagida suka shiga don raya watan azumin Ramadan. A cikin wasa ɗin da an ka yi, kankan kam kungiyar 'yan Ghana ta faɗi a hannun Uganda da ci 3-1. Duk da ƙoƙarin da sun ka yi, sun gaza ɗarewa gaba, sai dai za su yi fariya cewar da su an ka dama a gasar. Shigansu gasar ya tabbatar da yadda suke da shauƙin wasan kwallo, kuma aniyarsu na fafatawa duk inda sun ka sami kansu. Duk da cewar ba su ci gasar ba, shigansu kawai ya bari wasan na kwallon tafiya ya shahara. Usman Bukari dan wasan gaba na kasar Ghana ya ja hankalin kungiyoyin wasa daban-daban daga manyan ligin Turai biyar, saboda irin kyakkyawar rawar da ya taka a kamfen ɗinsa bana a kasar Serbia. Dan wasan mai shekaru 24 ya taimaka wa Belgrade da ta sake canye kumbin da take rike da shi a ligin kasar bayan kwallaye uku da ya ci a wata karawar keke da keke da Bakatopola. Rawar da Bukari ya taka a takarkar Turai ma ya ja hankali a kansa bayan wasu kwallayen uku da ya zura Ragan Pioneka yayin wasan share fage. Tsohon dan wasan KAA Gent ya zura kwallaye 11 a cikin wasannin 25 a Sabia Super League. Duk da cewar ta yi ne kwarara ga dan wasan, Gokar ya ce yana son ya ci gaba da wasansa ya kuma taimaka wa klubin ɗinsa a gasar UEFA Champions League. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To zara, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kiran da dakatar da yakin da ake yi tsakanin manyan janar-janar biyu na Sudan waɗanda ba sa ga maciji nan take. Kane ya gargaɗin cewa wajibi ne a kiyaye kada faɗan ya koma cikakken yaƙi na tsawon lokaci. Guterres ya faɗa wani taron majalisar tsaro da aka kira domin tattauna matsalar a jiya Talata cewa wajibi ne a kawo ƙarshen wannan rikici, amma ba a fagen daga ba, kuma ba da gawawwakin mutanen Sudan ba. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya yi wata doguwar tattaunawa mai amfani ta wayar tarho da shugaban China Xi Jinping a yau Laraba, inda shugabannin biyu suka cimma matsayar aikewa da jakadu zuwa Beijing da Kyiv a wani abin da ake sa ran yunkurin farko ne na gudanar da tattaunawar zaman lafiya domin kawo ƙarshen yaƙin Rasha da Ukraine. A wani sharhi da ya yi a shafin Twitter, Zelensky bai ba da cikakken bayani kan tattaunawar ta kusan sa'a ɗaya ba, wanda shi ne mu'amala ta farko da aka san ya taɓa yi da shugaban na China tun sa'ar da Rasha ta soma mamayarta watanni 14 da suka gabata. Koriya ta Kudu ta amince da cewa ba za ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya ba domin samun muhimmin matsayin yanke shawara a cikin shirin Amurka na gaggawa a yayin harin nukiliya na Koriya ta Arewa. Amurka da Koriya ta Kudu na shirin sanar da yarjejeniyar yau Laraba a daidai lokacin da shugaba Joe Biden ya karbi bakoncin takwaransa na Koriya ta Kudu Yu Shin Yul a fadar White House.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye. A madadin Murtala Faruk Sanyin da ya taya ni gabatar da shirin, da wanda ya bada umarni Dadi Balewa da kuma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage, nake muku fatan alkhairi, mu kasance lafiya.